The Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Gwaɗeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau, ranar Talata 12 ga watan Satumba. A babin rahotanni, za a ji inda aka kwana a batun kulla yarjejeniyar bunƙasa noma tsakanin Najeriya da Ghana.
Abinda mu kullum muke cewa shine matsalar Afirka, maganinta na cikin gida ne Afirka. Saboda haka duk fitar da ake waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau, amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin Afirka shine cikin Afirka.
Kamar kowace ranar Talata da hantsi, yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za a ji sharhin jaridun Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Kasar Spain za ta aika da ƙarin ma'aikatan ceto zuwa Morocco, yayin da ma'aikatan ceton ke ci gaba da neman mutane da suka tsira daga mummunan girgizar ƙasa da ta afka a kudu da yankin Marrakech a ranar Juma'a. Spain ta faɗa da yammacin jiya Litinin cewa za ta tura ƙwararru 31 da kuma karnuka masu bincike 15 da motoci 11 su ƙaru da ma'aikatan gaggawan. Gwamnatin Morocco ta faɗa a jiya Litinin cewa adadin mutane da suka mutu ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,800, kana wasu 2,500 sun jikata. Komenan Nguesa Leon, wani mawaki da ke zaune a ƙasar Morocco, ya shaidawa muryar Amurka cewa bayan girgizar ƙasar, mutane da dama ne suke bacci a waje saboda fargaban sake afkuwar girgizar ƙasar. Rahotanni sun ce gwamnatin Biden tana nazari a kan yiwuwar aika kayan yaƙi ga ƙasar Ukraine da suka haɗa da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yi wa yankin da Rasha ta mamaye mummunan lahani, a cewar jami'an Amurka guda hudu. Duba da irin nasarar da aka samu bayan aika wasu makaman atilari a cikin 'yan watannin nan, Amurka tana duban yiwuwar aika makamai masu linzami da ake kira wato ATACMS a takaice, wanda suke tashi zuwa nisan kilomita 306, da ma wasu makaman harba rokoki samfurin GMLRS masu zuwa nisan kilomita 72 da kuma suke tattare da bama-baman, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Gwamnatin Biden ta kwashe watanni tana nazari a kan wannan batun na aikawa da makaman wato na ATACMS, tana kuma tsoron cewa tura waɗannan makaman zai iya zama tamkar wato matakin wuce gona da iri ne a kan ƙasar Rasha. A halin yanzu da hare-hare martani da Ukraine ke yi wa Rasha suke yin tasiri, Washington ta himmantu wurin ƙara sojojin Ukraine ƙarfi a wannan lokaci mai muhimmanci, inji wasu majiyoyi suna faɗa wa Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, wani mai bincike a Majalisar Dokokin Birtaniya ya musanta yi wa ƙasar China leƙen asiri. Yana mai cewa kwata-kwata ba shi da wata masaniya a kan zarge-zargen da kafafen yaɗa labarai ke yi cewa yana yi wa Beijing aiki, kuma sau ɗaya ne kawai ya yi yunƙurin ilmantar da wasu mutane a kan China. 'Yan sandan London sun faɗa a ranar Lahadi cewa an kama wasu mutane guda biyu a cikin watan Maris a ƙarƙashin dokar leƙen asirin ƙasa. Jaridar Sunday Times ta ce ɗaya daga cikin mutane biyun da aka kama mai bincike ne a Majalisar Dokoki. Kana jiya Litinin, Times ɗin ta bugo hoton wani mutum da aka ce shi ne madugun 'yan adawa na jam'iyyar Labour, Kay Starmer, ya faɗa wa majalisar cewa wannan labari na kama mai binciken a kan zaton leƙen asiri da yake yi wa ƙasar China babban take dokar tsaro na ƙasa ne, kuma wannan abu ne mai tada hankali wanda ainihin jami'an tsaron China suka yi. Lauyoyin mutumin sun fitar da wata sanarwa akan wato a madadinsa kenan ba tare da bayyana shi ba, suna musunta wannan zargin. Haka zalika ofishin jakadancin kasar China a Birtaniya ya musunta wannan zargin, yana mai cewa kage ne kawai.
To gaida babu makiri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu. Najeriya da kasar Ghana sun kulla yarjejeniyar bunƙasa noman shinkafa, alkama, waken soya da nau'ukan masara da dai sauransu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron, ga abin da ta kalato mana.
Manyan jami'ai da suka halarci taron cimma yarjejeniyar sun yi ittifaki cewa wannan yarjejeniya ce da za ta ba kasashen biyu damar tsawaita dangantaka mai dimbin tarihi tsakanin Ghana da Najeriya, wadda ta samo asali tun shekaru da dama da suka gabata, kuma za ta shafi samar da kayayyakin amfanin gona da samar da haɗin gwiwa a fannin fasaha da zuba jari da ƙara ƙarfi a fannin noma na zamani da horar da 'yan Ghana don ƙara ƙarfi a fannin noma. Abin da ya ɗauki hankali shi ne yawan al'umma a kasashen biyu na sa irin wannan yunkuri na bunƙasa aikin noma ya zama wajibi. Shi yasa kamfanin EFTA Investment ta Najeriya da kamfanin Jospong na Ghana suka ga lokaci yayi da za su haɗa hannu wajen bunƙasa noman shinkafa domin ciyar da kasashen su da abin da suke nomewa, kamar yadda shugaban ofishin jakadancin Ghana a Najeriya Edison Agbanyega ya bayyana. Edison ya ce hakika yin haka yayi daidai da tsarin gwamnatin kasar Ghana, inda jama'a za su ciyar da kansu da abin da suke nomewa. Don haka wannan yarjejeniya yana da alfanu matuka ga ci gaban kasashen guda biyu. A nashi bayanin, babban daraktan kamfanin EFTA a Najeriya wanda ya sa hannu a yarjejeniyar, Bashir Ibrahim Yusuf, ya karin haske kan abin da tsarin yarjejeniyar ya kunsa.
Wato jari ne na hada ka tsakanin mu da su, amma daga baya wasu kamfanunuka za su shigo saboda akwai abubuwan da za mu yi da yawa, wasu ma yanzu ba mu san su ba ma tukunna. Wani abu ne yake ta da wani, to duk wani abu da ya taso idan mu ga ko wani kamfani da ya fi mu kwarewa akan wannan sai mu ga ya toshe mu shigo da shi. Saboda haka karshe wannan abun zai hada da kamfanoni masu yawan gaske. To a hankali babu shakka ne ina ganowa cewa a nan da yan shekaru kadan za mu fi karfin shigo da abinci daga kasashen duniya wanda ba na Afrika ba.
Shi kuwa shugaban kungiyar manoma shinkafa a Najeriya, Alhaji Aminu Gwaronyo, ya yi tsokaci kan yarjejeniyar.
Abu na farko da za mu fara basu mu daga nan Najeriya shi ne mu je mu karantar da su yadda muka yi mu har muka ci nasarar harkar noma a Najeriya. Abinda mu kullum muke cewa shi ne matsalar Afrika maganinsa na cikin gida ne Afrika. Saboda haka duk fitar da ake yi waje wurin hulɗa da ainihin sauran kasashen waje abu ne mai kyau, amma dai inda za a samu shawo kan matsalolin Afrika shi ne cikin Afrika.
A nasa bayanin, babban sakataren kungiyar masu sarrafawa da kuma cinikayyar kayan yakin amfanin gona a Najeriya, Alhaji Bello Dogon Daji, ya yi ƙarin bayani.
Ba a haka kawai bane, mutanen Egypt suka taho, mutanen Benin Republic suka taho, mutanen Niger suna akan hanya, yau ga mutanen Ghana mun sa hannu da su akan me yadda za a nuna musu yadda za a yi noman shinkafa. Saboda haka ba abin mamaki bane mutanen nan da Ghana da suka taho muka sa hannu da su yanzu, maganganun da sun kai na jin dadi. Mu kuma mun shirya, mutanen EFTA sun shirya, technical team sun shirya, ma'aikatan duk wanda kuka sani suna aikin harkar nan ta shinkafa, to za a taimaka musu gurgudun hali.
Jami'an sun ce wannan yarjejeniya ya samu ne sakamakon alƙawarin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta ɗauka na kyautata harkokin kasuwanci na kamfanoni masu zaman kansu su zama masu jagoranci a fannin tattalin arziki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tawagai da Madina, yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake muhawarar farko da wato ta jam'iyyarsa ta Republican a Wisconsin a watan da ya gabata, kuma ɗan takarar da ke kan gaba a Republican ya nuna ba shi ba zai shiga muhawarar jam'iyyarsa ta biyu da za a yi a California a ranar 27 ga wannan watan Satumba ba. Masu wuka da kura'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican sun rabu ko kan wannan dabarar zai taimaka ko kuma zai cutar da tsohon shugaban kasar a yunkurinsa na lashe zaben jam'iyyarsa har ya kai shi ga doki Joe Biden a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa. ba ni da wata damuwa game da rashin shigarsa muhawara, inji Marilyn Moses, ma'aikaciyar NES mai goyon bayan Trump wadda ta fito garin Zionsville a jihar Indiana. Idan wato kana kan gaba, ban ga dalilin da zai sa ka shiga cikin wannan wannan muhawara da ake yi ba. Ga Biden bai shiga muhawara ba a bangaren jam'iyyar Republic wato Democrat, kuma babu wanda ya ce kala akan wannan batu. A tarihance dai akwai sabani akan wannan batun game da shugaba mai ci, a cewar cibiyar nazarin siyasa ta jami'ar wato Virginia kenan. Babu shugaban kasa mai ci da ya taba shiga muhawara a jam'iyyarsa, ko da kuwa ya fuskanci kalubale a zaben fidda gwani da ta gabata. A ƙarshe, sabbin bayanai sun fito daga wato akan batun musayan fursunoni tsakanin Amurka da Iran, inda a karon farko Amurka ta amince da cewa a wani bangare na yarjejeniyar za ta saki wasu Iraniyawa guda biyar zuwa ga gwamnatin Iran, wadda ta tabbatar wa muryar Amurka sunayensu. Amincewar Amurka ga yarjejeniyar saki 'yan Iranin guda biyar ta bayyana ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin waje ta fitar ta aikawa muryar Amurka da yammacin jiya Litinin. Sa'o'i kalilan kafin haka, kafafen yada labarai na yamma sun ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar da Majalisar Dokokin Amurka matakin da ke tafe. Amurka da Iran sun riga sun tabbatar da ranar goma ga watan Agusta cewa a ƙarƙashin yarjejeniyar fursunonin, Tehran za ta saki wasu Amurkawa guda biyar waɗanda Washington ta ce Tehran ta tsare su ba bisa ƙa'ida ba.
To, gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kafin mu ci gaba, a ɗan girgije da wannan.
Sit down.
To a gaida Helen Meles, yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shike jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Sun yi fara gyara kuma suka tsaya da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun dauka kuma sun koma tsohon gari.
Da biduduwa na muka daukar ruwa ni tun zuwa na wajen nan ma tafasa mu matsalar ruwa in ba wanga lokaci ba.
Su cikin kudin da anka biya su ce za su yi plan, za su yi leve, za su yi komi da komi. To sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shine an magana.
Yau shirin na jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar kan batun sabunta turakun lantarki da bututun ruwan famfo a birnin Kwanni wanda ke neman zama badakala a dakace mu.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba, inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Madalla Masare batun samar da ruwan sha mai tsafta da makamashin lantarki na cikin kudurorin nan guda 17 na Majalisar Dinkin Duniya da ake walakabi da samar da ci gaba mai dorewa a sassan duniya, wanda kuma ka fatanin kasashen duniyar suka rattabawa hannu, ciki kuwa hadda kasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Baya ga wannan sha'anin yaki da rashawa ta hanyar tabbatar da cewa ana gudanar da ayyuka bisa ka'idojin tafiyar da kuɗaɗe da duniya ta amince da su na cikin jerin waɗancan ƙudurori, kuma hakan na wanzuwa ne ta hanyar tabbatar da shugabanci na gari. Baya ga yanayin juyin mulki da Jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta a ciki a 'yan makonnin da suka gabata, al'ummar birnin Kwanni da ke guda cikin manyan biranen kasar na bibiyar makomar aikin sabunta batun ruwan famfo da turakun lantarki a sassan birnin, waɗanda hukumomin kasar haɗin gwiwa da hukumomin kasashen ƙetare da ke tallafawa sha'anin ci gaba suke aiwatarwa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya hada mana rahoto game da wannan batu.
Gabanin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara da ya gabata, sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku shiri daga birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar wanda ke nasaba da ayyukan gyaran garin, inda hukumomin kasar sun kashe sama da biliyan 76 domin yin kwalta daga dogon duci zuwa Tsarnawa tare da yin kilomita 10 cikin garin birnin Kwanni. To a wancan lokaci kun da ji irin halin da jama'a suka ce suna ciki game da yanke musu ruwa da aka yi, to har zuwa wannan lokaci jama'a na ci gaba da yin korafi game da wannan maganar.
Ibrahim nan Grand Terrain an taka kai ba mu da ruwan famfo nan wajajen Terrain, mu ne sutu nan gidan gana ba mu da ruwa, sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa. Wanga bangare dai ne, wanga bangare ne nan kwana wanda ya shahi center da dan yi gaban nan duka nan wajen nan ba su. Sun yi fara gyara kuma suka tsaya da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun doka kuma sun koma tsohon gari, ba su kare bangaren gaba sai su koma su tai wani wuri can suna aiki. Abinda muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren su ne ko kuma bangaren su ɗan su makin ne, don ka ai kokari dai a gyara insha Allah.
Dunanan Hamza ungon mu nan santa bakin santa kan kuwa shawaye wallahi. To yadda mun ka samu labari tun sadda ana babbaka faben nan an kace za a gyara, kuma yanzu mun ga ana cikin gyara an kafa bi ansa an kace tiyuna babu ruwa tsayau tsawon wata biyar nan ce ma misali an ce za a gyara an ki gyara, manyan mu sun yi ta zuwa gidan ruwa yani kotin ana ta musu haka. Da biduduwa na muka daukar ruwa ni tun zuwa na wajen nan ma tafasa mu matsalar ruwa in ba wanga lokaci ba. Sai sun kace mu na aiki na akai na an babbake fabi gyara na akai. To kenan tun da gyara na akai kuma mun ga an ƙara gyaran ga bamu ga an mai san mana ba. Kowane magabaci mun ka nuna sai ya ce sun zo gidan ruwa wurin magana kuma yanzu kamar sai ana musu jeka ka dawo babu wanganan babu wangana ga gyara ya koma mana matsala. Kuma ka san duniyar yanzu ruwa suna ɗaya daga cikin walwalar samun incin dan adam, da su ne ake yin komi.
To ta la'akari da haka ne muka yi kokarin jin ta bakin waɗanda abin ya shafa domin je ina aka kwana tunda har an biya kudaden waɗannan abubuwa. Shi yasa muka yi kitibinsu da shugaban ma'aikatar da ke kula da sashen gine-gine a garin birnin Gwanni.
Sunana Muhammad Abdulrahman. Aikin dai zan ce alhamdulillah saboda babban aiki dai yanzu dai ya soma karewa. Babban aiki in ce babban aiki na nan da hanya wadda ta fito daga Dogon Duti zuwa Tsarnawa an kammala. Yanzu sauran ayyukan da addakwai na kilometer 10 na cikin garin Kwanni. Da wasu ayyuka dai na kariya hanya saboda yin protection game da harkar ruwa da kwararar ruwa da sauransu. Su dai nan sun kai kingi da kuma hutace da ya kamata a sa cikin traverse na Kwanni.
Kwanakin baya kayi muzu-muzu sosai a wurin wani taro game da harkar da ta shahi ayyukan gyara su kai ma mutane ruwa da wuta wanda yake har yanzu mutane na ganin wannan ba a yi shi ba.
To wannan dai abin da ya kawo matsala ni da nizo akwai abubuwa wanda an ka biya DV kenan wanda an ka biya sun tayi an yi visit an yi komai sun ka ce ga abin da ya kama kuma an ka biya zuwa na iske kuma an kawo su an ka ce kuma a biya ni ce to ban ki ba a biya amma aikin da an kai da harko shi a tantance shi a san mi an kai da abin da an ka biya sannan daga baya kuma bisa wa'anga a gani cancanta su sannan a ba da izini a biya ba kin biya an kai ba amma a biya abin da ya kamata a ce an biya saboda kudin al'umma na kudin jama'a na kenan ba dujimi in mutum ya tambayo ba za a doka haka na a bashi akwai gyare-gyare da sun kai su ma wa'annan sun ce a biya su to duk wannan ba a kiya ba yanzu dai mun samu dai jitwa mun yi rarrajenar su akwai kuma shugabannin mu sun ka zo nan mun kwatanta musu sun ka ce za su doki mataki saboda a warware tsakanin mu da mutane wa'annan masu na gidan ruwa
mutane sun yi watanni da watanni har yanzu ba ruwa kuma maganan na an ji kamar ta yi shiru kamar mutane da tunanin ko an yi wata shirye su a can wadda za a iya ta kurda su
ba ta da wani kurda su kuma ni ban kurda su abin da ya faru ka san akwai bangare na Spain babban tiyo kenan wanda ya kai millimeter 200 wanda ya ta daga bakin tepe ya tafi wajen Baro Niger can wajen babban garage na motoci maiya hanyar Tsarnawa to wannan Spain ne ke da alhakin yin shi kuma an biya ta kuɗin sun sa tiyo to wajen yin gota ta ruwa aka zo aka saki ta bashi muka zo ni ce to yanzu abin da ai shin sai a bincika wai su go cikin gonar wani kunda su cikin kuɗin da anka biya su ce za su yi plan za su yi leve za su yi komi da komi to sun yi aiki da shi ba su yi aiki da shi ba shine an magana dan mu muka taka su wannan ba matsala sai a biya amma baiwa a baka kuɗi ka zo ka yi aiki daidai yadda ya kamata ka zo ka yi kurda su wanda ka gani wanda ka gani yanzu kuma ka zo ka tambayo wasu kuɗi da a biya ka kuma ka sake gyara abinda ko receptionist shi ba ai bari yanzu
ba ku yarda da wannan
a ni ba shiga nan amma sun zo jan prefe mun tattauna santa ce za ta gyara mun ka ce musu to ku gyara har mu samu bakin zaren magana
a tsere ka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samu
yanin zuwa yaushen ruwa za su fara kai wuraren da an ka kace su ga mutane waɗanda har yanzu ruwa ba su kai gare su ba ga magarjejen yadda kun kai na gaggyara da kun kai tsakanin
to lokacin da director na hydraulic ya zo jan prefe ya gaya mana cewa an san sun ce za su doki mataki in zuwa kwana ko zuwa kwana hudu ba jima ba da mun ka ga mu can su to muna da jibin cewa za su gyara da sauri an san kwanan nan za su gyara mutanen nan su samu ruwa in yaso daga baya mu abin da tsakanin mu zo mu duba shi
bangaren gidan wuta kai bayani wancan lokaci lalle na ciya an yi da su za a daga wasu foto-foto kuma ba daga fotuna ko guda ba amma ka ce musu to wannan kuɗi da aka ba su sai su maido su dole shi na wannan magana ta kuwa na tsakanin ku da su ko an samu maslaha an shirya
a'a shirin me zabiya kuɗi an baka kuɗi ni nazo wakilin gwamnati nazo na ce maka to abun ga da kace zaka gudduwa ina yake kace min ma'aikata suna zuwa kace to in suka zo ka kira ni in shaida cewa lalle gashi aikin da an ka ce ayi kuma gashi an yi ba ka kira ni ba kuma control bai shaida mini ba cewa akwai abu da kaddagi sai tambaye ka da inda kasta su ko ka maido su
yanzu bisa ni ake
bakin magana kenan ba bisa wannan magana da ake wannan magana ba ta da wani tantama yanzu situation za a yi aikin mi sun kai ba su yi aiki ba su bada musu kudin su kamfanin wuta kenan
yanzu haka dai jama'a na ci gaba da zura idanu da ma da kun ganin ko yaya wannan zance zai kaya dudda yake waɗansu na ci gaba da kokawa da ci gaba da fama da rashin ruwan sha.
Allah ya kyauta masu sare da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu.
To gaishe ka. Yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa ƙasar Niger ta hanyar jakadiyarta a Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigar da ƙara a Majalisar Ɗinkin Duniya bisa zargin sai da yawo da Faransa da take dokokin ƙasa da ƙasa, waɗanda suka haɗa da yarjejeniyoyin ƙasashen yammacin Afirka tare da yin fatali da dokar hana amfani da ƙarfin soja ba tare da izinin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Jaridar ta ce a ci gaban takardar da ta gabatar a Majalisar Ɗinkin Duniya, Niger na zargin sai da yawo da Faransa da yunkurin afka mata ba akan ka'ida ba, lamarin da a bayyane yake nunin an taka dokokin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa akwai buƙatar bin diddigin inda aka shiga da kuɗaɗen ƙazamin bashin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin Niger ta rakito daga waje a wani lokacin da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga suka buɗo a ƙasar saboda arzikin man fetur ɗin da ta fara haƙowa a wancan lokaci. Jarir ta ce sanannen abu ne tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ne ya ɗauko wannan bashi da ya fice kima, saboda haka ya kamata a gurfanar da shi a kotu domin ya yi bayani a game da inda aka zuba su. Jaridar Ayri Info ta ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa babbar barna a Niger, inda aka kesta gidaje 10,574 da suka ruguje tare da lalata gonakin da faɗin su ya haura eka 1,758 da wasu gomman ɗakunan karatu, har ma da halaka mutane 33 ya zuwa ranar 4 ga watan Satumba. Kamar yadda hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai OCHA ta sanar a rahotonta, jaridar ta ce ambaliyar da ruwan ya haddasa ta shafi mutane sama da 120,000 a ƙananan hukumomi 93. Saboda haka hukumar ta OCHA ta yi kira a taimaka wa waɗannan mutane da abinci da matsugunai. Suleiman Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
To a takaice, ƙasar Spain za ta tura ƙarin ma'aikatan ceto zuwa Morocco, yayin da ma'aikatan ceton ke ci gaba da neman mutane da suka tsira daga mummunan girgizar ƙasa da ta afka a kudu da Marrakech a ranar Juma'a. Spain ta faɗa da yammacin jiya Litinin cewa za ta tura ƙwararru 31 da kuma karnuka masu bincike 15 da motoci 11 su ƙaru da ma'aikatan gaggawan. Rahotanni sun ce gwamnatin Biden tana nazarin akan yiwuwar aika wa Ukraine kayan yaƙi da suka hada da makamai masu linzami masu cin dogon zango da suke tattare da bama-bamai wanda ka iya yin mummunan lahani a cikin yankin da Rasha ta mamaye, a cewar wasu jami'an Amurka su hudu. A jiya Litinin, wani mai bincike a Majalisar Dokokin Birtaniya ya musanta yi wa China leƙen asiri, yana mai cewa kwata-kwata ba shi da wata masaniya akan zargin da kafafen yaɗa labarai ke yi cewa yana yi wa Beijing aiki, kuma ya ce su ɗaya ne kawai ya yi yunkurin ilmantar da wasu mutane akan harkokin China. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake muhawarar farko da jam'iyyarsa Republican ta shirya a Wisconsin a watan da ya gabata, kuma ɗan takarar da yake kan gaba a Republican ya nuna ba shi da ra'ayin shiga wato muhawara ta biyu da jam'iyyarsa za ta shirya a California a ranar 27 ga watan Satumba.
To masu sauraron mu, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yafu Makeri wanda ya tani gabatar da shirin, sai kuma producer mu Solomon Abu da kuma engineer mu na yanzu Jonah, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.